Daga nan gundumar Colombia sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalar, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Yau ranar 19 ga watan Fabrairun shekara 2019. Suna Nasir Fil Hashim Gumel, tare da Baba Yakubu Makiyar da masauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Yan sanda abun da yake hannunmu shine kuriyar gwaji, irin da ce wasu aka samu wasu matasa tare da ita. Yanzu haka da aka same su da waɗannan, za a je yanzu haka bincike ake akan su. Da zara an kammala bincike za mu gane su wane ne su.
To sai ayi mana afuwa, yanzu dai ga kanin labarai.
Jihohi 16 na Amurka sun kai ƙarin gwamnatin Trump a kotu game da ayyana dokar ta ɓaci saboda ya samu kuɗi da zai gina katanga akan iyakar ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta ce rikice-rikicen cikin gida a Najeriya sun yi sanadiyar kusan mutane miliyan 2 sun rasa matsugunansu, wanda kashi 60 a ciki ƙananan yara ne. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi kashedi a yau Talata cewa ƙasarsa za ta gaggauta mayar da martani ga duk wani harin soji da inda za ta kawo mata.
To kanin labaran kenan aka ji. Yayin da ya rage ƙasa da mako guda a yi babban zaɓe a Najeriya, ko me ke faruwa yanzu haka a babban tarayya Abuja?
Yan sanda abun da yake hannunmu shine kuriyar gwaji, irin da ce wasu aka samu wasu matasa tare da ita. Yanzu haka da aka same su da waɗannan.
To idan muka leƙa jihar Plateau kuma zamu ji cewa, to haka kuma zamu ji hukumomin tsaro a jamhuriyar Niger sun umarci jami'an tsaro su dakatar da amfani da wayoyin hannu daga dukkan wata na'urar da ɗan rahoto a fagen fama. Sai kuma shirin noma tushen arziki da Mustapha Nasir Batsari zai kawo mana a wannan la'asariya. Sai kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana. Amma duk waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
In ba Fulatan ya riba ko kan zai abu, to abun ba ya fashi.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makiyar. Jihohi 16 na Amurka sun kai ƙarin gwamnatin Trump kotu game da ayyana dokar ta ɓaci saboda ya samu kuɗin da zai gina katanga akan iyakar ƙasar. Manyan lauyoyin jihohin ƙarƙashin jagorancin babban lauyan jihar California sun shigar da ƙara a jiya Litinin zuwa wata kotu da ke gundumar arewacin California. Ƙarar da suka yi na cewa ayyana dokar ta ɓaci da shugaban ƙasar ya yi ya saɓa wa dokoki da kuma kundin mulkin tsarin ƙasar. Haka kuma zai cutar da jihohin da mazauna cikinsa, wato idan aka ɗauki kuɗaɗe daga fannonin yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ayyukan gine-ginen sojoji da ma wasu ayyukan hukumomin tsaro domin yin wannan aikin. Ƙararrakin sun yi kira ga kotu ta hana gwamnatin Trump kwata-kwata akan aniyarta na karkatar da kuɗaɗen asusun zuwa ginin bango da take niyyar yi, kuma a hana ta gina bangon ba tare da majalisun tarayyar ƙasar sun ba da kuɗi ba. A halin yanzu kuma, cikin wani jawabi da shugaban American Trump ya yi da zuma matsin lamba ga sojojin Venezuela, ya ce dole a kawo ƙarshen aƙidar gurguzu a ƙasar, yana mai cewa Amurka tana buƙatar a shirya miƙa mulki cikin lumana. Da yake jawabi a Miami, Trump ya yi kira ga sojojin Venezuela a kan kada su ɗauki umarni daga shugaban ƙasar ta Venezuela na yanzu Nicolas Maduro, maimakon haka su amince da ta yin afuwa da ɗan takarar shugaban ƙasa na 'yan adawa Juan Guaido ya yi musu, wanda yanzu Amurka da wasu ƙasashe 50 suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar Venezuela. Fadar White House ta faɗa kafin Trump ya yi wannan jawabi ga Amurka wa Venezuela cewa Amurka ta san inda jami'an sojojin ƙasar da iyalansu suke ɓoye kuɗinsu a faɗin duniya. Trump ya kuma gargaɗi sojojin Venezuela kada su bari a shiga, wato su ba da dama a shigar da kayan taimako da ake kawowa daga ƙasashen waje domin taimakawa mutanen ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikice-rikice cikin gida a Najeriya sun sanadiyar kusan mutane miliyan 2 sun rasa matsugudansu, kuma kashi 60 cikin 100 na wato ƙananan yara ne. Kan haka ne kuma aka fito da wani shiri da ake gudanarwa a babban birnin tarayya Abuja, wanda ke kokarin karantar da mutane da suka rasa matsugudan nasu ilimin fasaha da ya hada da tsara yaren kwamfuta da kuma na'uran gwajin lafiya ta tafi da gidanka. Michael Oladimeji wani yaro ne dan shekaru 12 da haihuwa, wanda ya arce daga Borno tare da iyayensa a shekaru 2 da suka shude domin kaucewa hare-haren ta'addanci na ƴan Boko Haram. Wala yana cikin ƴan Najeriya miliyan 1,800 da galibin su ƙananan yara ne suke zaune a sansanoni ba tare da sanin makomar rayuwarsu ba. Amma Oladimeji yana cikin ɗalibai 100 da wato ƴan shekaru 7-17 wanda suka yi nasara shiga karatun tsara yaren kwamfuta da na'uran gwajin lafiya ta tafi da gidanka.
At home I used to play with my daddy's phone, but it's not enough for me to do my coding.
To wanda yaro da ya ce tun lokacin wato da suka zo wannan wuri ne suke kokari ko kuma suka ga yadda ake tsara harkokin kwamfuta tun yana ƙasa. Wato ya ce su ma sun iya bakin kokarin su suna hada hotuna wanda suke iya bari hotunan su yi magana akan kwamfuta ko kuma wato su rubuta wasu abubuwa da kwamfutan zai iya amfani da shi ya yi magana. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi kashedi a yau Talata cewa ƙasarsa za ta gaggauta mayar da martani ga duk wani harin soji da India za ta kawo mata. Khan ya yi wannan kashedi ne a wani jawabin talbijin yayin da yake fama wato ƙasar ke fama da tankiya tsakanin ita da wato makauciyanta wanda su duka suke da makaman nukuliya wanda suke zaman doya da manja ƙasar India, biyo bayan wani mummunan harin ƙonar bakin wake wanda aka kai wa sojojin India a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. Ya ce idan kuna tunanin za ku kai wani hari ne akan Pakistan, to fa ita Pakistan ba za ta yi wata ba, za ta mayar da martani ne. Khan ya ce ba mu da zaɓi illa mu mayar da martani ga duk wani irin hari daga India.
To baba ya kubu makiyar ke ne karantu ma labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla jama'a sai a gafarce mu da ɗan tangaran da muka samu a farkon shirin. Da farko za mu fara leƙawa babban birnin tarayya Abuja domin jin irin wainar da ake toyawa yayin da ya rage ƙasa da mako guda a yi babban zaben shugaban ƙasa. Na tuntuɓa abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu wanda ke can Abuja tana bibiyar abubuwan da suke faruwa, inda na fara tambayar ta ko me ke faruwa yanzu haka Abuja.
To gaskiya akwai abubuwa da suke faruwa da dama a Abuja, kama daga taron jami'an tsaro harkokin da take a fada shugaban kasa da hukumar zaɓe da ta kira ta sake kiran taron masu ruwa da tsaki karo na biyu bayan take da bangaren da ta yi, da kuma yanzu haka inda ba mu sake ji ba za ta ji kamar hayaniya bayan fage nan muna kan kwata jam'iyyar PDP ne inda take yin taron da ta kira taron manema labarai, kuma bayan wannan taron za ta yi taro na kusoshin jam'iyyar PDP domin ita ma bayyana matsayinta dangane da daga wannan zaɓe da hukumar zaɓe ta yi. Ba za ta iya tunawa jiya muna can kusa jam'iyyar APC ne mulki inda suka kira taron su kuma na ƙasa na gaggawa da suka bayyana rashin gamsuwa da kuma baƙin cikin su da wannan mataki da ita hukumar zaɓe ta ɗauka. To a nan dai dukkan kusoshin jam'iyyar PDP sun yi jawabai kama daga shugabanta, shugaban majalisar dattijai, wato shi dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP ɗin Atiku Abubakar duk sun yi jawabai. Zan iya ce maka dukkansu jawabansu kusan sai ka ce suna magana ne da yawuya. Na farko suna nuna baƙin ciki su game da tsaki zaɓen nan, na biyu suna kira ga magoya bayan su kada su yi ƙasa a gwiwa kada su baƙi su fito ranar Asabar domin kada ƙuri'a. Na uku suna jaddada cewa kamar yadda hukumar zaɓe ta sake ba da izinin a ci gaba da yaƙin neman zaɓe za su sake zagawa domin tunatar da magoya bayan su sake da kuma su fito su yi zaɓe.
Da farko kin ce akwai taro na masu ruwa da tsaki kan tsaro da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake gudanarwa. Menene ka wannan taron? Akwai matsalar tsaro ne da za a fuskanta gabanin zaben nan ko kuma me ya faru?
Ba za ka iya cewa akwai wata matsalar tsaro ba, sai dai safilu babu shakka ka sani loto-loto fadar shugaban ƙasa takan kira taro irin haka. Musamman ma yanzu haka da yake ana gabatar zaɓe, to ba zai nasaba da wannan zaɓe ba da ƙoƙarin ganin cewa an ɗauki dukkan matakan tsaro don ganin cewa an gudanar da wannan zaɓe lami lafiya.
Haka to kamar hukuma INEC kuma za ta ƙara gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don akan wannan ɗage zaben da ta yi. Shin har yanzu tana mutane bayanin dalilin da sa ta ɗage ne ko kuma akwai wasu sabbin bayanai da aka samu ne ake tattaunawa a kai?
Ka san ko bayan da ita hukuma zaben nan ta yi kira taron ta da farko dai bayan da ta sanar da ɗage wannan zaɓe. Ta yi bayanai waɗansu sun gamsu waɗansu kuma suna ganin kamar akwai alamar tambaya a bayanan. Da ita hukumar zaben ta yi ba ta yi ma sun nuna rashin gamsuwa abin da ya zama fitacce a dukkan bayanan da mutane suka yi a wurin shine ba lallai ne suna adawa da ɗage zaben nan da aka yi ba idan akwai dalilai bararen dalilan da ya kamata a ɗage zaben sai dai ƙurarren lokacin da hukumar zaben ta sanar da ɗage wannan zaɓe shine ya ɗaurewa mutane da dama kai. Banda haka kuma lokacin da hukumar zaɓe ta sanar da ɗage wannan zaɓen ta kuma sanar da cewa na farko daina karɓar katin nan da ta yi yana nan daram. Na biyu dokar hana yaƙin neman zaɓe ita ma tana nan daram.
To Gidas mun gode ƙwarai da gaske, sai a ci gaba da sa ido kan abubuwan da suke faruwa.
Wato mun gode.
To madalla. To madalla, to idan muka je jihar Plateau kuma hukumar zaɓe ta INEC ta bayar da tabbacin gudanar da zaɓe a ƙaramar hukumar Kwamfan inda gobara ta ƙone wani ofishin hukumar zaɓen. Zainaba Baji na ɗauki da cikakken bayani.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a nan jihar Plateau ta ba da tabbacin gudanar da zaɓe a ƙaramar hukumar Kwamfan inda aka samu gobara da ta lashe wasu kayayyakin aikinta ciki har da katunan zaɓe kusan 6,000. A ranar 10 ga wannan wata na Fabrairu ne dai gobara ta lashe ofishin hukumar zaɓe na ƙaramar hukumar Kwamfan a nan jihar Plateau. Gobarar ta cinye katin zaɓe 5,987 na waɗanda ba su karɓa ba. Gobarar ta kuma lashe akwatunan jefa kuri'a 297 da janareta 14 da sauran muhimman kayayyakin hukumar zaɓen. Kan haka na tambayi kwamishinan hukumar zaɓe na jihar Plateau Malam Husaini Halilu Fai. Kowane mataki suka ɗauka don ganin asarar da aka yi bai shafi masu kada kura'a ba?
Ai, tun rannan mun riga mun tabbatar ma mutane musamman su wadda suke wannan ƙaramin hukuma na Kwamfan ɗin, domin mun je mun yi mitin da su. Abin da na faruwa gari ya waye ni da kaina na tafi mun yi taro da ake cewa na ruwa da tsaki, a hadda masu lura da irin wannan zabe din masu sa ido na ƙasa hadda na ƙasashen waje, duk mun riga mun yi mitin domin duk waɗannan kayayyaki wadda suka ƙone a wannan gobaran an riga an mayar da su. Taimakon Allah ma su smart kari rida din nan duk ba riga amma an ba wannan local government din ba.
Akwai labarin cewa wato katin zaɓe na kusan mutane 5,000 sun ƙone a nan gurin. Su fa za su iya gudanar da zaɓen kenan?
Duk wanda ya zo mun sa kowa ya rubuta register na sunan shi wadda inda ya tabbatar katin shi na nan a wurin bai riga ya ansa ba, kuma mun rajista din nan mun riga mun tura.
Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau kenan Malam Husaini Halilu Fai. Mataimakin sakataren majalisar mashawarta kan harkokin jami'u reshen jihar Plateau Sebastian Pioklam shawara ya ba masu kada kuri'a da su kai rahoton duk wani abin da suka gani ba daidai ba maimakon daukan doka a hannunsu.
Idan mutum ya ga abin da bai daidai ba kare je cewa zai daga rikici. Akwai mutanen INEC wayanda su ne ya kamata ka gaya musu, kuma za ka gaya musu cewa wannan abin bai daidai ba, in sun hada baki sai ka dauki sunan shi ka zo ka bayar. Mu dai muna kiran su da duk ko mutum ya ga me dai kare daga hankali ba ya rubuta.
Shiko Salisu Idris mai kilishi Bokos shawara ya ba jama'a da su bi cancanta wajen zaben shugabannai.
Mu 'yan Najeriya ne, ba mu da wani ƙasan da ya fi Najeriya. Mutum ya zauna ya auna, domin yau in daɗi ne mu ne za mu ji daɗin. nan da ko shekara hudu. In wahala ne ya zo dukanmu ne, ba wai wani dan jam'iyya kaza ko wani dan jam'iyya kaza ba. Wane ne ya dawo kusa da talaka, ya san damuwan talaka. Yancinmu kenan, wannan shine kuri'ar da zamu.
A ranar Asabar 23 ga wannan wata na Fabrairu ake sa ran gudanar da zaben shugaban kasa da 'yan majalisun tarayya a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji. To idan muka tsallaka jamhuriyar Niger kuma, hukumomin tsaro ne suka umarci jami'an tsaro da su dakatar da amfani da wayoyin hannu da dukkan wata na'urar da ɗau hoto a fagen fama da nufin kawo ƙarshen ɗabi'ar fallasa hotuna ba da bayanan sirrin tsaro a shafukan sada zumunta. Wakilin muryar Amurka Aimai Sulaimuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A takardar da ya aike wa kwamandojin kula da sha'anin tsaro, babban kwamandan rundunar mayakan Niger Ahmed Mohamed ya sanar da su cewa daga yanzu haramun ne jami'an tsaro su yi amfani da wayar salula ko na'urar ɗaukan hoto ko tanadar bidiyo a yayin da suke fagen daga, bayan lura da yadda wasu jami'an tsaro ke fallasa abubuwan da ba su dace ba a shafukan sada zumunta a wannan lokacin da ƙasar Niger ke neman bakin zaren matsalar ta'addanci. Da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan mataki, shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Kadar dan majison Allah na cewa
daidai ne matakin da anka ɗauka, haraka ce ta rayuwa, su da kansu wannan abin yana kawo musu hatsari da yawa. In ya zamanto kana bada rahoto, kana dibin ka ba wani, wani shiko shi ba wancan, har rahoton ya kai inda anka san matsayin da kuke ciki can wurin hidin dagat, to shi wancan makiyi sai shi ɗauki matakin nan, da tunda deja ya gane inda kuke, kuma ya gane waɗannan makamman a gare ku, kenan shi na iya shi ɗauki makamman da sun lumka wannan ƙarhi, kuma shi biyu wata hanya wadda ba ku da labari.
Bayanai sun yi nuni da cewa amfani da wayar salula akan aiki na daga cikin dalilan da ke haifar da rashin samun cikakkiyar nutsuwa a wajen jami'an tsaro. Sabili kenan, wani tsohon sojan da na tuntuɓa Caporal Ali Yakuba da aka fi sani da suna Dublo ke ganin dacewar wannan matakin haramci.
Sojan kuna tayya da dare, ba kamar tuna gake shiga riza kasa, saboda wutan nan da an ga wutan nan ga ma ballahi ne, wutan nan nesa take zuwa ballai na salula. Mu a zamanin mu bai wa mani ma sam a kawo ma batun salula ha wani Facebook shine yake kawo mun wanga tashi hankali duka. Soji yanke soji a daina aiki da salula, kana gadi aje abun ka gida, in ka sabka ka dauki salula kai abin da kaga dama, amma gaskiya hisbi labi gadi ka yake da salula, ka sai da ranka, ka sai da ran abokanka.
Daukan matakan yi wa umarnin na Hafsan Hafsoshin ƙasa biyayya da ma maganar ɗorewar wannan tsari ya zama wajibi ga mahukuntan Niger, danganan an yi nasara a yakin da ƙasar ta kaddamar da kungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin Sahel.
Ya kamata gwamnati ta bi sau da kawo kuma harshen harsoshi wanda ya hido wannan shugaban sojoji, mun ba shi ƙarihin guwa, shi bi sau da kawo wannan abubuwan, kuma sojawan ya kamata kuma su bi wannan umarni, tunda umarni na lahiyar su kansu da kansu, umarni na wanda zai ba su dama su yaki na sun kuru cikin asiri ba cikin dan majamaja ya gane abin da ake ciki ba.
Wallafa hotunan da ke da nasaba da ayyukan tsaro a kafar Facebook ko rarraba wasu bayanan sirrin soja ta hanyar WhatsApp wani abu ne da ke kokarin samun gindin zama a nan Niger, kamar yadda a makon jiya aka yi ta yada abubuwan da suka shafi fadan da aka kafsa a tsakanin sojan wannan kasa da 'yan ta'addan Boko Haram a garin Shatimarin yankin Difa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaimuna Barma. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 10:19 na safe a agogon Washington. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a yau shirin zai leka jihar Jigawa ne, domin jin irin amfanin da kananan kungiyoyin manoma mata suka samu daga gwamnatin jihar Jigawan.
Sannan a harkar noma an ba wa kungiyoyin matan wannan bashin da an kuburuwa suka kawo, wasu matan sun ci gajiyar wannan.
Sannan daga bisani mu ji cigaban da aka samu wajen bunƙasa aikin noman a Najeriya baki daya.
To abin da ke faruwa shine yawanci idan an ce noma kowa yakan bada hankali ne akan shinkafa, masara da shauransu. Alhali kuma shi kanshi kifi mun yi shi ne saboda su mata da yara.
Ayi saurare lafiya. To madalla bari mu dauko shirin daga can jihar Jigawa domin jin irin amfanin da kananan manoma mata suka samu a karkashin wani shirin bunkasa noma da gwamnatin jihar Jigawan ta bullo da shi. Hajiya Hadiza Giwa na daya daga cikin manoma mata a jihar ta Jigawa.
To an ci gajiyar akan na farko awakan nan da aka rika bawa mata kuma suka yi midowa ake bawa wasu babban alheri ne ga mata da matasa gabaki daya, saboda matan da suke da yara matasa a cikin gidajensu, to waɗannan matasan ma sun ci gajiyar wannan amfanin na kananan dabbobi musamman ma awakai da aka rika bawa mata. Sannan a harkar noma an ba wa ƙungiyoyin matan mu, an ba su wannan bashin da an kuburuwa suka kawo, an ba su wasu matan sun ci gajiyar wannan. Amma a gaskiya za mu yi kira ga gwamnati da a ƙara himma a kan shigowa da sauran matan ciki, saboda matan mu musamman ma matan mu waɗanda suke cikin ƙauyuka manoma ne, tunda manoma ne inda suke yin kiwo, suke yin noman kifi, suke sassarrafa kayayyakin noma. To wannan kamar yadda gwamnati ta shigo da an koborowa, kuma ta shigo da wata hanya, wata dabara ta yadda matan nan za su sarrafa kayayyakinsu kuma har a fita waje da su da wannan kayan amfanin gona. To babban al'amari ne sosai, kuma muna buƙatar gwamnati ta ci gaba da wannan. Shi yasa yanzu suwafan ƙungiyarmu ta ƙananan mata manoma muna tare da gwamnati 100%, kuma za mu ci gaba da amfani da wannan damar da Allah ya ba mu, mu ci gaba da bunƙasa sana'o'inmu musamman ma ta farkin noma. A cikin kayayyakin da ake fitarwa akwai riɗi, saboda akwai matan mu waɗanda suka yi noman riɗi, aka kuma yi packaging ɗin shi, aka ƙara ingancinsa, aka tura waje.
To yanzu bari mu je birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Hassan Maina Kaina ya zanta da shugaban shirin bunƙasa aikin noma na gwamnatin Najeriya Muhammadu Mustapha Ladan akan ci gaban da aka samu ta fannin bunƙasa aikin noma musamman na kifi.
To abin da ke faruwa shine yawanci idan an ce noma kowa yakan bada hankali ne akan shinkafa, masara da shauransu. Alhali kuma shi kanshi kifi mun yi shi ne saboda su mata da yara. Dalili shine mata su suna zaune gida ne, ba duka matan mu ne nan suke zuwa gona ba. To sai muka tunanin kan cewa noman kifi shine abin da yafi sauki a gare su. Shi wannan noman kifi da muka tsara ba wai mace za ta fito ta je gona bane, a'a, wannan tsarin da muka kawo shi shine su mata za a sama musu gona guda, wato a cluster za ka iya samun kungiya kamar mata 500 ko 200 a gona guda. Akwai irin wayannan gonaki a cikin kasar nan ta kowace ina, kowace jiha ka je ka samu, zaka samu, saboda dawa sun fara amma saboda rashin kuɗi sun gagara. To irin wayannan gonaki ne muke karba, muke kawo wayannan mata din daga kowane mazaba muka dauko su. Tsarin da gwamnati take so shine ana so kuɗi ya shiga hannun mutane, to sai muka dauko kan cewa a kowane mazaba zamu dauki mutum 500 mata, yara kuma 120, akalla ana ganin mata da yara abinda samu
a kowane jiha kenan,
a kowane jiha.
Okay,
amma mun fara da nan Najeriya ne. Duk jihohin da ke arewacin kasar nan guda 11 yanzu duk an tura musu takarda. Akwai Abuja nan, akwai Nasarawa, akwai Kogi, akwai Niger, akwai Kano, akwai Jigawa, akwai Kaduna, akwai Katsina.
Eh, amma abin da nake son sani yanzu jakamai mai an fara aiwatar da wannan shiri?
Mun fara shi a nan Abuja. Abuja mun fara shi, kuma muna da kungiyoyi. Sannan Nasarawa state mun fara a wancan shekara, amma yanzu ne za a dauke shi da karfi.
Yanzu misali ni da nake nan Abuja, idan na ce misali ina son na ga inda ake aiwatar da wannan shirin, za kai ni wurin?
Zan iya kai ka. Muna da gonaki guda kusan 10. Mafi karamin gona shine wanda yake da ramuka 20. Akwai mai rami 100 da akwai mai rami 50, akwai mai rami 60, akwai mai rami 70. Duk wannan mun kawo su ne guri guda saboda mu yi kifin guri guda. Kuma ABU Zaria su ne ainihin wato technical partner namu,
wato Jami'ar Ahmadu Bello.
Jami'ar Ahmadu Bello Zaria. Mun tura musu takarda kuma sun amince, kuma yanzu za mu ci gaba da zama da su don mu san yadda mataki za a yi don ci gaba da wannan aiki.
Eh, kafin ka cika wadannan misali, yanzu inda kuke da wadannan kifayen, a Tunisia an fara kiwon su kuma sun fara aihuwa.
Hakika mun har mun fara sai da wasu, yanzu kuma za mu saki sa na sabon zubi.
To jama'a, yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan, sai wani mako idan Allah ya kai mu za mu dora. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Madina Dauda da Hassan Maina Kaina da suka bada gudunmuwa a shirin, da kuma Julie Gresham mai hada sauti, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To madalla a gaishe ka, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura, inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Lokacin zarge-zargen da ake wa shugaban hukumar zaben Najeriya a kafafen sadarwar zamani cewa sun hada kai ne da jam'iyyar PDP wajen dage zabe, wannan maganar abin dubawa ce matuƙa. Sai kuma sakonmu na gaba daga Aminu Adamu Malam Madori a jihar Jigawa, shi kuma ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama na yi kira ga 'yan uwana matasa da mu guji tada rikici ko fitina a wajen zaɓe. Ka yi ra'ayinka na yi nawa. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa wannan zaɓe ya gudana cikin lumana da kwanciyar hankali, kuma mu samu shugabanni na gari masu gaskiya da riƙon amana. Ga kuma sako daga Baffa Haruna Bajoga, garkuwan ƙungiyar muryar Talaka. Shi kuma ya ce, muna fatan kalamin da shugaba Buhari ya yi a kan cewa duk wanda jami'an tsaro suka kama yana satar akwatin zaɓe su hukunta shi, zai sa masu aniyar hakan su shiga taitayin su wajen sanin cewa kowa rai ya yi daɗi bai kai ga mai shi ba. Ga kuma sako daga Gali Surajo Paki, shi kuma ya ce, Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bani dama in jajanta wa sojojin Najeriya bisa harin da kungiyar Boko Haram ta kai a garin Buniyadi na jihar Yobe. To Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, sauran kuma Allah ya ba su lafiya. A ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen Boko Haram a Najeriya da ma nahiyar mu ta Afrika baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Mustapha Alƙali Koko a jihar Kebbi a Najeriya, shi kuma ya ce, gaskiya bai kamata wai dan an dage ranar zaɓe ya sa mutum ya fasa kada ƙuri'ar shi. Ya kamata kowa ya fito ya zaɓi shugaba na kirki wanda ya cancanta. Allah ya sa wannan shi ne mafi zama alheri ga ƙasar nan namu. To amin amin. Madalla a ci gaba da turo mana saƙonni.
To madalla, mun gode da wanda suka samu damar aiko mana sakonni, sai a cigaba da aikowa mu, kuma zamu cigaba da kawo muku. To kafin mu sallama gaba baya da mana takaitattun labaran duniya.
Adadin 'yan neman takarar shugaban kasa akan wato jam'iyyar Democrats sun wato da za su fafata da shugaban Amurka Donald Trump a zaben shekarar 2020 ya karu a yau Talata, bayan da Bernie Sanders ya sanar da sha'awarsa. Sanders ya yi kokarin samun zama ɗan takarar Democrat a zaben shekarar 2016, amma sai ya sha kai a hannun tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Dan shekaru 77 da haihuwa, Sanders ya samu goyon baya ne saboda alƙawari da ya yi na zai bada karatun jama'a a kyauta, kuma gwamnatinsa za ta faɗaɗa shirin kiwon lafiyar ga Amurkawa.
To madalla masu sauraro, an maka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Babu kuma ƙirdi ta gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Chang, Mr. Phil Hashin kuma ke cewa sai aka ci gaba da sauraronmu. Yanzu za mu kawo muku shirin yau da gobe, shirin matasa.